الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا جدوا ميكومي وندشكين يكون سادة دسا يقدر يورمو ديدي وندلوك شكوبام يكون دعوة دوميشي غبدا كراتمنا القرآن دوميشي غبتر وعوانا ولي أيو منا لادي كو لادي شابير أصابت يو منا أصابت shabiyar ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da asabat 15 ga watan 3 miladiya 2025 kuma insha Allah ta'ala zamu dora ajiya mun kwana karshen aya ta 11 yau kuma zamu tashi kan aya ta 12 insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratul sajda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa wala tara idil mujrimun ko
na'am a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wala tara idil mujrimun nakisuru usulim inda rabbihim rabbana abasarna wasamina farji'ina na'amal saliha inna mujinun
ubangiji yace walau tara idil mujrimuna inda kaddara zaka gani ya rasulullahi ranan alqiyama idil mujrimuna nakisuru usihim yayin da kafire wato za su kuyar da kawo kansu inda rabbihim a gaban ubangijin su wato mutatsa'uha haya'an za su kuyar da kansu su yillim a gaban ubangiji saboda suna jin kunyar Allah saboda abinda suka yi shirka da shi a ranan wato a rayuwar duniya ya kulu na za su na cewa rabbana ubangijinmu absarna yau kan mun ga ma'ana wato mun ga abinda muka Musa na daga tashin alkiyama gashi yau mun ga alkiyama ta tsaya wasami'ina kuma lalle mun ji na gaskatawa abinda duk manzannin nan suke gaya mana yau mun ji ko mun tabbatar gaskiya ne Allah muna roƙonka farji ina na amal salihan kame da mu duniya mana zamu je mu aiki mai kyau zasu wannan roƙon a gaban ubangiji cikin risinawa wato cikin wato miƙa wuya cikakken miƙa wuya zasu ce Allah farji ina kame da mu duniya inna na amal salihan zamu je mu aiki mai kyau inna muqinuna yau kan mun tabbatar mun sakankance yau kan wato mun tabbatar cewa wato abinda manzannin suke gaya mana gaskiya ne Allah ya ce fa ma yafahum zalika amma hakan ba zai amfane su ba wala yarjiuna wato ba za su dawo ba mana jawabin laudin ai wato kenan wato Allah yake cewa walau tara da zaka gani kaga lamarin nan wato lamari na firgishi da tashin hankali da kafirai za su shiga ciki wato a ranar lahira da kaga wato al'amari wanda yake mai girma walau shi'ina Allah
ya ce inna la atina kullu nafsin hudaha
na'am
walakin haqqal qawlu minni anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajmain
fazuku
bima nasitum liqa ayunikum hadha inna nasinakum
ubangiji yake cewa walau shi'ina da mun ga dama la'atina kullu nafsin hudaha da mun ba kowace rai shiriyarta ma'ana wato fatata bil imani wa ta'a bi ikhtiyarin minha da Allah ya ce da mun ga dama sai mu ba wa dama a kowace rai duk wanda ta ga wato tana buƙatar shiriwa za ta yi shiriwa akan kanta wanda kuma ta ga dama za ta yi batar da kanta wato akan kanta da mun ga dama sai mu mallaka ware wato lamarinta ko dai ta shiriya wato ko ta tabi Allah ya ce walakin sai dai haqqal qawlu minni wato haqqal qawlu minni magana ta tabbata a gare ni cewa la'amla anda jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in ubangiji yayi alƙawari zai cika wata jahannama yace la'amla anna wallahi sai mun cika wato jahannama wata jahannama min al-jinnati daga aljanu wan nas da mutane ajma'in gaba daya wato wannan alƙawari Allah ya zai cika wata jahannama tsakanin wato aljanu wato kafirai da kuma wato mutane wato kafirai wato malai yake cewa wato idan sun shiga cikin wutar jahannama wato sai a ce musu masu gadin gidan mutan sai su ce musu akan harshen malaiku a ce musu fazuku bimana situm lika yankum hala wadan dani wato azabar bimana situm abinda kuka manta a rayuwar ku ta duniya shine lika yankum hala gamuwa da wannan rana mana kun ki imani wato kun bijide kun musanta gamuwar ku da wannan rana to yau ku dan dani wato sakamakon wato mantawar ku lokai da wannan rana inna nasina ku mu ma za mu manta duku a cikin azaba mana ku shiga cikin azaba ku dandani sakamakon wato musun ku da tashin alkiyama da kafircewan ku da kuka yi wa manzanni da littafin da aka aika muku Allah ya ce inna nasina ku mu ma yau za mu manta duku mana za mu bar ku wato a cikin azaba wa zuqu azabal khuldi ku dandani azabar da wama wato bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka saje kuna aikatawa na da kafirci da kuma wato ƙaryata manzanni na'am
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها كروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
وبنجي yake cewa wato innama yu'minu bi ayatina ba wanda suke imani da ayoyinmu wato sune allazina idza zukiru in an ambata musu ita an musu wa'azi wato ko innama yu'minu bi ayatina lalle wadanda suke imani da ayoyinmu sune allazina idza zukiru wanda in an musu wa'azi da ayoyin namu wato karu sujada za su fadi sai sujada wasabbihu shudanya wato da yau Allah tasbihi bihamdi rabbihim wato da gode wa ubangijin su za su sai subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wato hum la takbirun wato ya kasance ba sa yin girman kai ga barin yin imani da wato barin yin da'a Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji su wa'annan mu'minan wadanda suke yin imani wadanda an musu wa'azi da ayoyin Allah wato sukan fadi su sujjada tsarkake ubangiji su kuma gode masa sune ta tajafa junubuhum anil madaji wanda kulkun su na kwanciya yake nisantan wato shimfida yake nisantan wato gurin kwanciya wato saboda mi saboda sallan dare da suke yi za su tashi su barkan katifa su barkan gado su je su yi alwala so su kama sallah wato cikin dare suna sallah ya da ona rabbahum suna roƙon ubangiji kaufan wa tama'a domin wato neman tsari daga azabar Allah da kuma kwadayin wato rahamar ubangiji kaufan wa tama'a suna jin tsoron ukuba suna kuma wato tsamanin rahama wal mara daga nan mun fikun ubangiji yace kuma yin fikuna suna cewa ma'ana suna sadaka da abin da wato muka arzuta su da shi wato daga dukiya na'am
fala ta lamu namsu ma ku da lamun qurati a'lam fa an bima kanu ya amalu
ubangiji yake cewa fala ta lamu namsu itare wato bata san ma ukfiya lahum abinda aka boye ma wannan ran min qurati ayunin daga sanyi idaniya ba ma'ana abinda Allah madaukakin sai ya tana da a gidan aljanna na daga abin da zai faranta ran dan aljanna ran mutum bata sani ba inda ran mutum ta sani wato ta san hakikanin abin da ni'imar da Allah ya tanada a gidan aljanna ai yanzu kan duk imani yake da gaibu duk labarin da Allah ya ba na aljanna ai mu'mine suna imani ne da gaibu suna imani ne da Allah tunda sun san Allah gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne labarin da Allah ya bar gaskiya ne labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar gaskiya ne wannan yasa mu'mine suka imani shi amma ai gaibu ne saboda haka wato Allah ya ce to dare ta san hakikanin abin da Allah ya tanada mata wato na daga ni'ima a gidan aljanna ai da wato yadda za ta zage wato wajen yi wa Allah biyayya da aiki da ba haka take yi ba ya wato amma yanzu ma wato gaskata wancan alƙawarin ne da kwalayin shi yasa nan take ta kokari amma da ta tabbatar da wato ni'imar ta gani a ido ai da wato abin da rai za ta yi wajen neman wannan ni'ima ta wajen ubangiji wato da ba haka ba yasa Allah yake cewa falata alamun su ma ukfiya lahum ita ne bata san abin da aka boye mata wato abin da ya boye gare ta min qurata ayunin na daga sanyi idaniya ba shine abin da in ido ya gani wato zai yi ni'ima shi yasa Allah ya ce in da aljanna ai Allah wajen bada labarin aljanna yake cewa idara ayata samar ayata in kaga aljanna ka kalle ta samar ayata ka da dubawa Allah ya ce ni'iman wa mulkan kabira akwai ni'ima da mulki wato a gidan aljanna kabiran wanda yake babba Allah da kansa yace abin da ya tana da a gidan aljanna ne ni'ima da mulki abu ne wanda yake wato babba saboda haka ubangiji yace jaza'an bima kanu ya'malun wannan duk sakamako ne aka tana da ma 'yan aljanna a sakamakon wato aikin da 'yan aljanna suka yi wato na biyayya da kuma da'awa Allah da manzansa نعم.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
الله يا شيخ أفمن كان مؤمنا شين يدوان دي زمو مؤمني يبي الله كمن كان فاسقا يا إيدي دي فاسق يوان دي بتلتشي والله كافر شي لا يستوون بلال سبا دي دو توابا واتو مؤمني دي فاسقي بلال سو دي توابا. نعم.
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون.
Ubangiji yake cewa ammal ladina amanu wa amilu salihati amma wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau su kam falahum jannatul ma'awa suna da aljannar makoma wato inda za su tare bayan an gama wato abinda aka gama a filin alkiyama suna da inda za su tare wato su koma kamar mutum ne yana cikin gidan gado sai kuma ya gina gidansa kaga da na tarewa zai ta gaya wa mutane zai ta gaya wa mutane ai zan koma gidana zan koma gidana lokacin da ya fita a gidan gado duk da gidansu ne ba za a ce masa ya fita ba za a ce ya kawo kudin haya ba amma ya san ba shi kadai yake da yanci a gidan ba amma ranar da ya fita ya koma gidansa da ya gina zai ji wato wani nutsuwa wani kwanciyar hankali saboda shi kadai yake da mallakar wannan gidan saboda haka shine Allah ya kira aljanna jannatul ma'awa idan mutum ya shige ya tare ji zai shikenan ya riga ya samu abin sa wanda ba zai musharaka da kowa ba wato ba zai shirka da kowa ba wanda zai zo ya ce wannan gurin nawa ne me yasa ka aje a ba gurin nan ka riga ajewa anan ba mai matsa masa saboda haka aljanna ce wanda kowa zai tare ya koma wato cikin ta Allah ya ce nuzulan wannan wato wani tanadi ne irin tanadin da aka yi wato wanda wato aka yi dan saukar bako nuzulan ana nufin masauki amma sau da yawa malaman tafsiri sai su fasa da gara sai ce gara ne gara dai mun san abin da ake a lokacin biki wanda ake gara domin a tallafa ma wato wanda ya aure to sai Allah ya ce nuzulan wannan gara ce wanda Allah ya tanada min ghafurur rahim a wani gurin wato daga ubangiji wanda yake mai gafarar zunubi rahim kuma wato mai jin kai ga bayansa saboda haka aljanna din nan wato Allah ya tanada ni'ima ne musamman Allah ya tanade ta saboda bakinsa da za su je wanda suka zo duniya suka imani da shi suka yi aiki mai kyau idan sun je to sun zama kamar bakin Allah saboda haka idan in bako ya zo ya sauka a gidanka zaka gyara abinci ka gyara masa gurin kwanciya ka gyara kaza don ka karrama shi haka ubangiji ya gyara aljanna domin ya karrama wato bayinsa masu ga gidan aljanna yasa Allah ya ce nuzulan bima kanu ya'malun wannan wani tanadi ne wanda Allah yayi saboda abin da bayi suka aikata na daga bin Allah wato a gidan duniya نعم
أمن الذين فسقوا فما أويهم النار
نعم
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
أبايا الله يتشمنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ينشون وان ديك مؤمني كهد أشد وان ديك فاسقي الله يتشمنا باسو دي ديتا با تو يعني نسا كمكون كوا Allah ya ce ammal ladina amanu amma su mu'minai wa amilu salihati wanda suka imani suka aiki mai kyau su kan falahum jannatul ma'awa suna da aljanna da zasu tare aljanna da zasu koma nuzulan bima kanu ya'malun wannan sakamako ne saboda abinda suka aikata wannan su ne mu'minai sai ya ce wa ammal ladina fasaku amma su fasakan nan kan wanda suka kafirce suka karyata manzanni Allah ya ce fama'awahumun naru makoma su gidan wuta ne kullama aradu an yakarju minha duk sanda suka yi niyyar fita a wutar wato so ga kamar za su fita a wutar Allah sai ya ce uidu fiha a mai da su cikin wutar wa qila lahum sai a ce musu zuqu azaban nari ku dandana azabar wuta allazi kuntum bihi tukazibun wanda kuke karyata ta wato a gidan duniya Allah ka kiyaye mu wallan zai kanna
min al'azabil najani dun al'azabil kabari la allahum yarjun
Allah ya ce wallan zai kanna hum wallahi za mu dandana musu min al'azabil adna daga karamar azaba ita ce azaba wato a gidan duniya ko kuma azaba ta kusa ita ce Allah zai sa a kashe su a wajen yaki a ribace su a yi musu fari a jarrabe su da yunwa a jarrabe su da cututtuka wannan ita ce azabul adna Allah ce za mu jarrabe su an jarrabe su wato a yakin wato Badar inda aka kashe musu manya-manyan mutanen Makka mutum 70 aka ribace mutum 70 an samu nasara a kansu a yakukuwa da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wato tare da mu'minai Allah ya ce dunal azabul akbari banda tukun babbar azaba wanda Allah ya ajiye musu a ranar lahira Allah ya ce mun yi musu wannan tsoratarwa ne la'allahum yarji'un ko sa dawo gabarin kafirci wato su imani na'am
وما نزل من ذكر بآيات ربه
نعم
إلا أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
وبنجي يأتي ومن أظلم babu wanda yafi zalunci mimman dukira bi ayati rabbih sama da mutumin da aka masa wa'azi da alqur'ani aka ce masa Allah ya hana kaza Allah ya hana kaza Allah ya umuni da kaza amma ya ki aikatawa summa a'rada anha ya kauda kai gabanin wannan wa'azin ai Allah ya ce la ahada azlama minhu babu wanda yafi shi zalunci inna minal mujrimina muntakimin lalle mu muntakimuna lalle mu masu azaba ne wato a kafirai na'am
wala kada ce na Musa kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani isra'il
waja'alna
minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina
yu'minun
inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaftalifun
ubangiji yake cewa walaqad atayna Musa al-kitaba haqiqa mun bawo annabi Musa littafin at-taura ya Muhammadu fala takun fi miryatin min liqa'ihi wato kada ka zama kana daga cikin masu shakka wajen gamuwa da annabi Musa Allah ya alƙori annabi sallallahu alaihi wasallam zai gamu da annabi Musa aka ce kuma ya hadu da shi a daren da yaje Isra'ila da Mi'raji ya samu annabi Musa a sama ta biyar inda har bayan yaje ya gana da Ubangiji da ya dawo annabi Musa yake tambayansa me Ubangiji ya baka yace Ubangiji na ya bani ya bani ya bani ya bani cikin abubuwan da ya bani yace ya bani shafa'atul kubra sannan yace me Ubangiji ya ba mu al'ummaka manzo Allah ya ambata masa yace ya ba mu al'ummata wato daga cikin lissafa masa cewa babu wanda zai tuba wato tsakaninsa da Ubangiji tuba mai kyau a lokacin da in dai ransa bai zo makogara ba to Allah ya alƙori zai gafarta masa kenan tsakanin mutum da mutuwa ko bai wuce minti biyar ba in ya tuba Allah zai ya gafarta masa sai yace to me kuma ya dora wa al'ummar ka na aiki yace ya dora musu sallah 50 a wuni da kwana yace to al'ummar ka ba za ta iya ba domin ni na jarabi yan bani Isra'ila mutanen ka mutanen da ya zo ƙarshen zamani mutane ne masu wanda ba su da nagarta sosai saboda ka roki Ubangiji ya rage maka mutanen ka ba su iya sallah 50 ba a rana daya manzon Allah ya ce to yanzu wannan hujubai da wannan nisan wuri da na kekketa ina zan iya keta shi yace Ubangijinka nan ma yana tare da kai da ilimin sa kai ka roke shi manzon Allah ya sujada ya roki Allah Allah ya ce masa to mun rage muku sallah biyar ku je ku yi 45 annabi Musa yace ka roki Allah fa wallahi ba su iya 45 ba ma ka roki Allah mutanen ka ba su iya 45 ba manzon Allah ya ce annabi dan uwana annabi Musa bai gushe bai yana jayayya da ni in je in roki Allah ya rage min biyar in dawo ya ce koma dai mutanen ka ba su iya ba in je in roki Allah ya ce har sai da sallan ta dawo biyar ya ce koma dai ka roki Allah biyar din ma yawa mutanen ka yawa ya ce ka ce wallahi Musa ina jin kunyar Allah yanzu kan ce ina jin kunyar Allah ba zan daɗa roƙonsa ba sai Allah ya kiraye shi daga sama ya ce to ka je mun mai da ita sallah biyar ne amma za mu baka ladan 50 din shi yasa yace man ja'a bil hasanati falahu ashar amsalaha duk wanda yazo da abin nan aiki lada daya Allah yace zai bashi 10 kaga to yanzu kowace sallah a cucin asalin wancan sallan 10 ne saboda ka salloli biyar da ake a rana da daddare a cucin wancan sallah 50 ne da Ubangiji ya bato Allah ya hada shi da annabi Musa din wato a daren da yaje Isra'ila da Mi'raji har inda annabi Musa ya taimake mu inda an zo mana sallah 55 din ma ya ake fama da ita sai da Allah ya ce ka nemi taimakon Allah akan sallah saboda me saboda yadda shedan yake yakar mutum aka ce yanzu kullun sai mutum ya sallah 50 aga ga da yawa za su shiga cikin tarko Allah ya kiyaye mu na'am annabi Musa ya sha wahala da mutanansa ya san halin mutanansa saboda haka Ubangiji yake cewa wato ko wala takun fi miryatin min liqa'i kada kai shakka wajen gamuwa da annabi Musa waja'alnahu mun sanya annabi Musa ko kuma littafin da muka bashi hudan li bani Isra'ila mai cilirwa ne wato garin ga yan bani Isra'ila waja'alna minhum a'immatan mun sanya su shugabanni ne wato ya haduna bi amrina wanda suke shiryar da mutane wato addinin mu lamarin mu lamma sabaru yayin da suka yi hakuri akan jaraba da aka yi musu an jarabe annabi Musa wato an jarabe shi da mutane wanda yake marasa dadin sha'ani an jarabe shi da kafirai irin su Fir'auna irin su Hamana da irin su Karuna sannan kuma an jarrabe shi da ƴan bani Isra'ila ma musulman mutanen nasa ma musulman ma daga cikin mutanen nasa ma mutane ne wanda suke wato miyagun mutane saboda haka shine Allah yake cewa sai annabi Musa da ire-irensa suka zama wato shugabanni ne ya Haruna bi amrina wanda suke shidar da mutane wato game da addinin mu lamma sabaru yayin da suke hakuri akan addinin da kuma wato jarrabar abokanan gaba wa kanu bi ayatina yuqinun sun kasance wato mutane ne wato waɗanda suke sakankancewa don gane da iko mu da kudarar da wato kudarar mu wato mutane ne waɗanda suka tabbatar da kare saka mu inji ubangiji ina rabbaka lalle ubangijinka ya Muhammadu huwa yafsilu bainahum yawmal qiyama shi zai rarrabe tsakanin kowane annabi da kafiran zamanin sa tsakanin kowane mu'minai na kowane zamani da kafiran wannan zamanin Allah zai rarrabe ranan alkiyama fi ma kanu fi yaftalifun cikin yadda wato suka sassaba a cikin wato lamarin addini na
awalam yahdilum kama halakana min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi zalika laayat afala yasma'un
na wato ko ubangiji yace awalam yahdilum kam ahlakna min qablihim shin yanzu su ba wato ba sa ganewa ne shin sauno ne muka halakar da mutane kafin su awalam yahdilum sun shi ba su gane bane su mutanen makka da suka ki imani shin ba su gane bane kam ahlakna min qablihim mutane ne muka halakar wanda suka zo suka yi kafirci wato kafin su mutanen makka wato ai halakarwar mu ya bayyana wa mutanen makka wa al'umma da yawa min alqurun daga cikin al'ummai yamshuna fi masakinim ai su mutanen makka suna bi ta kufayin gidajen wayannan mutanen in za su je sham suna bi ta inda muka halakar da adawa in za su tafi yemen suna bi ta inda muka halakar da samudawa ga can alqariyar mutanen annabi lut kasuwancin su yana kai su gurin ga nan alqariyar mutanen annabi shuaibu kasuwancin su yana kai su ai suna ganin kufayin mutanen inda wato muka halakar da wayannan mutanen afala yasmauna me yasa ba za su ji wato magana ji na tadabburi ji na karba ba su ji in wannan labari ya zo kunnan su ya kamata ashe su ji labarin wato ji na karba domin wato su dauki izina wato cikin abin da ya faru a al'umman baya shine wato Allah ya ce a falas mauna malai ce sima a tadabburi ji na lura wati azin da kuma daukan wa'azi awalam yarau
awalam yarau wannan nasukul ma'a ila darajil juruzi فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون
نعم وبنجي يتي اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض جرز الجرز cewa shin mutane ba sa kallo ne anna nasuqul ma'a mu muke kuro ruwa ila al-ardil jurzi zuwa ga wato kasa wanda take busheshiya wanda ba ta da tsuro fanukruj bihi zar'an sai mu fitar da wannan ruwan wato zar'an wato shuka ta'kulu minhu al-an'amu wanda dabbobin su sai wa anfusu su ma su ci mata allakum wal an'amikum kenan ka shuka dawa wato ka yanke kan dawar ka je ka ci kalmamin kuma ka dauka ka ba wa dabbobi ka shuka gyada ka debi gyadar ka ci ka dauki ganyen gyada kuma ka ba dabbobi ko ka shuka wake ka dauki harawar ka ba dabbobi kai kuma ka dauki wacen ka ci Allah ya ce ai mu muke koruwa wato wanda yake zuwa ya samu kasa busheshiya sannan ya jikata sannan kuma wato wannan kasa sai ta fitar da tsuro wanda tsiran dabbobi za su ci da kuma mutane afala yusrun me yasa su kan ba za su rika duban irin wannan wato aya bane fa ya'maluna wato fa ya'lamuna su sani anna laqadru ala ya'tim cewa wanda ya raya kasa bayan ta mutu ta hanyar zubo mata ruwa shi zai raya mace ce bayan wato ya mutu Allah ya ce wa yaquluna mata hada
yaquluna mata hada alfatahu in kuntum sadiqin
ubangiji ya ce wa yaquluna cewa suke mata hada alfatahu yaushe ne ne kan wato za a yi rarrabe tsakanin mu da ku dinnan in kuntum sadiqina in gaskiya kuke da manzo Allah yake cewa akwai ranar rarrabewa za ta zo ta wai yaushe ne ne za a yi wannan ranar rarrabewa wato za ta zo ta na'am
qul ya malaikati la yanfa'u alladhina kafaru
Ubangiji yace ka gaya musu wato yawmal fatahi ranar rarrabe wannan wato ranar rarrabe wannan idan ta zo ta la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum a wannan rana imanin kafirai ba zai amfane su ba walahum yanzurun wato ba za a saurara musu ba wato dan su tuba ko kuma su kawo hanzari a yadda ai a can baya ma sun ce wa ya ubangiji rabbana wato farji'ina ubangiji kame da mu duniya inna na amal salihan zamu je mu aiki mai kyau wannan uzurin ba zai amfane su ba wasu yasa ubangiji yake cewa wal ka gaya musu yawmal fatai ranan saukan azaba ita ne wannan ranar rarrabewar la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum imanin kafirai ba zai amfane su ba wala hum yunzarun kuma ba to ba za a saurara musu a karbu tubar su ko kuma a karbu wato hanzarin su ba Allah ya ce fa'ad anhum ka kauda kai gabarin su wantazir wato ka saurara musu saurara musu zuwa lokacin da azaba za su sauka musu inna muntazirun su ma suna sauraron abin da zai same ka su ma jira suke wani musiba same ka to kai kuma ka zaura ka wato ka saurara musu har zuwa lokacin da Allah zai zo zai aika musu mala'ika da zai karbi ransu a wannan kuma shine wato lokacin saukan azaban su su suna sauraro ko dai ka rasu su huta ko a kashe ka wato su huta da da'awarka wato amma aka ce wannan ayan ta sauka kafin ai masa umuni da yake su ne da Allah ya ce a saurara musu ai daga baya kan ba a saurara musu ake cewa cewa ake a yake su na'am
suratul lahzabi
na'am
madaniyatun wa salatun wa sab'una aya
na'am
bismillahir rahmanir rahim
na'am
ya ayyuhan nabi uttaqillah
na'am
wa la tu'minu kafirina wal munafiqin
na'am
inna allaha kana man hakima
ubangiji yace wato bismillahir rahmanir rahim suratul ahzabi wannan sura ana kiranta suratul ahzabi wato surar gangami saboda mutanen makka sun yi gangami sun gayyace kabilun larabawa wato suka yi taron dangi don aje a gama da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai a buce da'awar musulunci wato su huta sun yi babban gangami wannan kuma ya faru saboda abin da ya faru wato bayan yakin Uhud da waƙiyan da ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori wasu daga cikin wato Yahudawa da suke Madina kamar Banu Nadir wanda suka warware alƙawari tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin Uhud saboda domin da manzo Allah ya hijira daga Makka ya zo Madina ya kulla alƙawari na zamantakewa da kabilun Yahudawa da Nasara wanda ya samu a cikin garin Madina yace musu Madina nan tamu ne mu Allah ya yarda mu zauna ku zo mu tsara wato wani tsari wanda zamu zauna wato dukkan mu zamu zauna da juna lafiya haka rubuta alƙawari cewa babu wata kabila da take cikin Madina nan wanda za ta zare jikinta ta goyi bayan wata kabila a zo a yaki wata a nan Madina in ma ta kama sai dai wata kabila ta taimaka wa ƴar uwarta a cikin gari wato don ta yaki bakuwar baki da za su zo amma ba za su taimaka ma bako ya zo ya yaki wani a cikin Madina ba to suka yi wannan aka rubuta takarda ta alƙawari na za a zauna lafiya kuma abin da ya dace kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a lokacin ya zo Madina a ya same su na wurin shi ya zo a matsayin wato mai hijira saboda haka ya tsara wannan tsarin saboda wannan din ya ba wa dama a mu'minai hankalinsu ya nutsu da Madina ya zama ko ba su da fargaba da tsoron cewa za a hada baki da wani mutumin Madina wani wanda yake mazaunin Madina domin a cutar da su to sai a yakin Uhud waɗansu sai suka warware alƙawari irin su Bani Nadir wanda mazala daga baya zo ya kore su to da ya kore su wannan sai ba su ji dadin sa ba sai suka ɗebo wasu jama'a su suka je suka hada baki da mutanen Makka cewa ya kamata za su ba da haɗin kai da goyon baya a yi gayya a zo a gama da Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suka ce dama ya tsangwame su suma to wannan dai shine musabbabin waƙiyan da ya faru wanda aka da Allah ya bada labarin wannan waƙiyar a wannan sura sai aka kira ta suratul ahzab ma'ana wato sunan gangami ko kuma surar rundunoni wanda suka zo Madina domin yaƙi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato mu'minai wannan sura ita ce sura ta 133 a cikin jerin surori na Al-Qur'ani sura ta sajdara ita ce 32 da wannan kuma ita ce 33 amma a wajen sauka ita ce sura ta 90 a wajen sauka ita ce sura wato ta 90 domin a Madina ta sauka sannan wannan sura ta sauka ne bayan suratul anfal kafin kuma suratul maida a wannan lokaci ta sauka tana da ayoyi 73 wannan babu sabani ayoyi yawan ayoyin ta 73 ne a gurin malaman tafsiri wato babu sabani akai ubangiji yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ittaqillaha kaji tsoran Allah ma'ana dum ala taqawahu ka dawwama akan jin tsoran Allah wala tuqil kafirina wal munafiqina kar ka bi kafiri kar ka bi munafiki wato fima yukalibu shari'atika cikin abin da suka zo da shi wanda ya saba ma shari'arka dama manzo Allah ba zai bi su ba to idan sun zo da abin da ya saba shari'ar musulunci Allah ya ce kar a bi su shi yasa ma a wasu wurare yake cewa kaliful yahudi wa nasara ku saba ma yahudi da nasara inda yake bayanin aske gemu da kuma wato cika aske gashin baki yanke gashin baki da cika gemu yake cewa ku cika gemun ku wato kuma ku yanke gashin bakin ku jazzu shawariba wa aful lihiya ku yanke gashin bakin ku ku cika gemu wa kaliful yahudi wa nasara ku saba ma yahudi da nasara domin su yahudi da nasara su suna yanke gemu ne su bar gashin baki duzu duzu ku kuma mu'minai musulmai aka ce ku ku yanke gashin bakin ku kuma ku cika gemun ku saboda haka ana san saba mai yahudi da nasara in dai ba wani abu ne da yazo da umurni a cikin alkur'ani kuma yayi daidai da abin da su ma suke aikatawa ba kaga hatta azumin tasu'a da ashura manzon Allah da yazo madina ya samu yahudawa suna azumin wato ashura ya tambaye su menene dalilin yin azumin ashura suka ce ai ranar ashura ita ce ranar da Allah ya tsirata da Annabi Musa da mutanansa daga Fir'auna kuma ya halakar da Fir'auna shine manzon Allah ya ce nahnu aula bi Musa minkum mu muka fi cancanta mu girmama ranan da Allah ya tsiratar da Annabi Musa sama da ku domin Annabi Musa mu namu ne saboda haka ya ce mu ma za mu yi azumin ashura din to kuma yayi azumin ashuran yasa aishela gari da kauye cewa a tashi da azumin ashura gobe aka tashi da azumin ashura har ma bayan an yi azumi yake cewa la in istu ila qabilin la asumanna tasi'a in Allah ya raya ni zuwa badi to za mu yi tara ga wata me yasa za a yi tara ga wata saboda a saba mai huda tunda su ranar goma kullun suke saboda haka yace mun kuma za mu dauka tun daga tara mai tara mai goma to saboda haka in aiki ya zo daidai da irin aikin su yana sabawa sai dai in wani umurni ya samu kai tsaye cewa ai wannan aikin to kuma shikenan sai ai saboda haka Allah ya ce masa wala tutil kafirin wa munafiqina kar ka bi kafirai kar ka bi munafikai wato a cikin harkar shari'arka inna la kana aliman Allah ya tabbata masa ni ne wato da abin da yake kasancewa tun bai kasance ba hakiman gwani ne cikin wato abin da Allah ya halitta
wattani ma yuhi ilayka min raddik inna Allaha kana bima ta'maluna khabira
na'am
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
نعم wato yake cewa ubangiji yace wattabi ma yuha ilaika kabi abin da akai maka wahayi kurin mai rabbika daga ubangijin ka shine alqur'ani inna allaha lalle ubangiji kana bima ya'maluna khabira ya kasance mai bada labari ne bisa wato abin da mutane wato suke aikatawa wattawakkal ala allah ka dogara ga allah wa kafa billahi wakila lalle wanda ya dogara ga Allah Allah kuma ya isar masa na'am
majalla Allahu ni rajulin min qalbayni fi jawfi wa madha ala azwajikum allati tazahharuna minhunna ummahatikum
na'am
wa madha ala adiyyakum abanaakum
na'am
dhalikum qawluhum bi afwahikum
na'am
wallahu yaqulunha
na'am
wa huwa yahdi as-sabeel
na'am ubangiji yace wa tawakkal ala allah ka dogara ga allah a cikin dukkan lamarinka ya muhammad wa kafa billahi wakila lalle ya ishe ka a wajen allah wato mai kiyayewa kai da al'ummarka wato saboda haka wato ku yi wa allah biyayya allah bai kiyaye ku allah ya ce ma ja allah da rajulin min qalbayn fi jawfi ubangiji bai taba sawa mutum ka karanta ubangiji bai taba sawa mutum zuciya biyu wato a cikin cikinsa ba ma ja allah wato li rajulin Allah bai taba sanyawa mutum min qalbayn fi jawfi wato ya sa masa zuciya biyu a daidai lokacin da yake hankaltan wannan kuma yana hankaltan wannan ba taba haka ba kowa Allah zuciya da yake za masa mun gane ko yawa wato ya zama yana da hankali guda biyu an ce wannan raddi akai alaman qalamin al-kuffar inna lahu qalbayn wani mutum ne a cikin kafirai yake cewa wai shi yana da zuciya guda biyu ya kilu bi kullu minhuma wato wai shi yana da zuciya biyu izgili yake wa manzon Allah sallam cewa wai shi yana da zuciya biyu kowace zuciya a cikin zuciyoyinsa biyun nan yana hankalta da ita sama da hankalin Muhammadu izgili yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan saboda haka Allah sai yake cewa ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi tunda ake Allah bai taba sanya wani ya zama yana da zuciya guda biyu kowa zuciyarsa ɗaya ne kuma lokacin da kake hankaltar wani abu to kuma wani abu kuma yana kubuce maka yawa ba zai yi a lokacin kana hankaltan wani abu kuma ya zama kuma kana kuma aikata wani abu ba saboda haka sai dai hankalinka wato ya tafi bangare ɗaya mallan yake cewa wa huwa Abu Ma'mar wannan mutumin ana kiransa Abu Ma'mar wato shine Jamil ibn Ma'mar Fihri kana rajulan labiba mutum ne wanda yake wato mai dadin magana wato mai iya zara zance wato hafizan lima yasma'u yana da kaifin basira duk abin da yaje yana haddacewa shi yasa ma sai suke ce masa wato kamar ka ce masa computer ne a yanzu sai suke ce masa wai yana da zuciya bi saboda wai kaifin yadda yake rike abu wato wata ran sai Qurayshawa suka ce ma hafiza Abu Ma'mar hadhihi al-ashiya illa min ajal anna lahu qalbayni wai duk abin da ya haddace in yazo yana fada sai ce Abu Ma'mar ba komai yasa yake rike abu ba sai dan yana da zuciya guda biyu shine Allah ya kareta su yace ai ba wani mutum da yake da zuciya guda biyu a ya kasance shi da kansa mai yana cewa wai li qalbani ni ina da zuciya biyu aqilu bi kulli minhuma afdal min aqli muhammadin wai yana da zuciya guda biyu wato kowace zuciyarsa kuma wato yana hankaltan abu da ita sama da yadda Muhammadu yake hankaltan abu lananne falamma hazama Allahu al-mushrikeena yawm badar to ranar da aka yakin badar da wuri ya wuri abubuwa suka yamutse a badar inda aka kashe manya mutane maka mutum 70 aka kama 70 aka daure su kuma su sahabban manzon Allah kwata su 313 ne yawa suka yi wannan wato da wuri ya wuri ina zama Abu Ma'mar shi wannan mai zuciya guda biyu ya burkita ya fita da gudu yana gudu da kyar ya kai labari a firgice saboda ya ga mutuwa a fili falakihu Abu Sufyan shi ma Abu Sufyan lokacin ya gudu shi ma ya sha cikin na kare shi ma lokacin ya tsere sai Abu Sufyan ya hadu da shi wa ihdana alaihi biyadi wal ukra bi rijlihi sai ya same shi ɗaya silifan takalmansa ɗaya a hannu ɗaya a kafarsa ai daga nan ka san wuri ai yawa mutumin da yake da zuciya guda biyu amma bai hankalci ɗaya takalmin fa ba a kafarsa yake ba hannun sa yake ɗaya ne kuma a kafarsa sai shi Abu Sufyan ya ce masa ya Abu Ma'mar mahalun nas ya labarin mutane ne kan wato kala sai ce in hazumu a mutane ya santar watsi ai mutane yaki loga ya baci yace ma balu ihdana alayka fi yadika yace ya kuma naga takalminka da ya hannu me ya faru wal ukra fi daya kuma a kafarka sai yace ma sha'irtu illa annahuma yace wallahi talla ban san ma ba kafata suke ba yace wallahi ban ma san wannan takalmin ma san ba kafata yake ba ga ba magana zuciya guda biyu kenan yawa fa alimu yawma idan annahu law kana lahu qalbani ba zai ce tun daga nan suka fahimci cewa da yana da zuciya guda biyu lamana sai na alihi fiye da ya bai manta cewa takalmin da ya kamata yana kafarsa yana hannunsa ba shine ubangiji ya masa raddi ya ce Allah bai taba sawa mutum zuciya guda biyu a cikin cikinsa ba amma ja'ala azwajukum Allah bai sanya matanku wato alla'i tuzahiruna wanda kuke musu zahari wato kuke musu zahari minhunna daga cikinsu ummahatukum zama iyayenku ba yana daga cikin abin da larabawa suke a zamanin jahiliya idan mutum wato ya ji haushin matarsa sai ya kamanta ta da mahaifiyarsa wato ya zama kuma ba zai sake kusantar ta ba wato sai ya kamanta ta da mahaifiyarsa to shine sai Allah ya ce ai dan ka ce matarka kamar mahaifiyarka ai ba ta zama mahaifiyarka ba Allah ya ce mahaifiyarka kullum wanda ta haife ka ita ce mahaifiyarka to amma dai abinda mutum ya faɗa ai mummuniyar magana ne matarsa da take halalin sa ya kamanta ta kuma da mahaifiyarsa da ta haife shi wanda take haramun dinsa ai yazo da mummuniyar magana to ya zai yi wanke mummuniyar maganar Allah ya ce to duk wanda ya irin wannan kasassabar yayi shi kan baki akan matarsa yace ya kamanta ta da mahaifiyarsa to yanzu kuma sai yayi nadama sai ya janye yana so kuma ya ci gaba da zama da matarsa to shikenan sai kuma ya je ya kafara sai ya azumin wata biyu ko ya yanta baiwa in yi wannan to shikenan yanzu ya samu kuma sai ya koma ci gaba da zama da matarsa amma in bai ya so shikenan wannan zaharin kamar shika ne sai ya rabu da ita to shine Allah ya ce wa ma ja'ala azwajukum, ubangiji bai sanya matanku wato allati tuza allai tuzahiruna minhunna, wanda kuke musu zahari wato da su, shine ɗayan ku yace a matarsa anti alayya ka zahar ummi ke, wato in na ta'u bayan ki kamar na ta'u bayan mahaifiyata, ya faɗi wannan magana. Allah ya ce to ai ba mahaifiyarta ku bane, wato matan ku da suke muku zahari ba kamar ummahatukum wato iyayen naku bane, wanda yake da haramci a tsakaninku. Mun gane ko, kamar malai yake ce saboda jahiliya suna kirga wannan a matsayin wato shika, in mutun ya faɗi wannan wato shikenan ya rabu da matarsa har abada. Wayna mataje bil kafaratu, malai yace abin da ya kamata mutun yayi shine ya kafara, wato kamar da ubangiji ya ambata cikin suratul mujadala. Allah ya ce wa ma ja'ala adiyakum, sannan ƴaƴanku na riko al'adiya, ƴaƴanku na riko wanda kuka rike su bai zama abu na akun ƴaƴanku bane, domin wannan waƙiyan ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike Zaid bin Harisa a gaban sa, Zaid bin Harisa ya girma a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ma ana ce masa Zaid bin Muhammad, Zaid dan Muhammad. To da ya girma ya auri mata, ya auri mata, sai Allah ta'ala ya niyyar fitar da wani hukunci wato akan Zaidu, na abin da ake a zamanin jahiliya na idan ka riko da dan riko ya zama ana cewa dan wane dan wane, to shikenan wannan dan sai ya zama wato kamar danka da ka haifa a wajen haramci da kuma halalci. To Allah yana so ya bata irin wayannan aqidu na jahiliya, sai Allah ya kaddara rashin zaman lafiya tsakanin Zaidu da matarsa. Zaidu ya ba aya sha'awa zama da matarsa, yazo ya gaya wa Annabi sallam zan sake ta, manzo Allah ya ce kai hakuri, kaji tsoron Allah, ka rike matarka, kai hakuri. Allah kuma ya gaya wa manzo Allah cewa zamu kashe auren Zaidu, zamu aura maka matar tasa. Zaidu kuma yana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ma ce masa ake Zaidu dan Muhammadu. To kuma saboda wannan itikadi ne da jahiliya, Allah yana so ya bata ya kuma jarrabi mu'minai da munafikai, a daɗa gane suwaye munafukai suwaye masu mu'minai. Kullum in Zaid ya zo ya ce masa ya Rasulullah zan saki matan nan tawa, sai ya ce masa amsik alayka zawji wa taqilla, ka rike matarka Zaid, kai hakuri, ka ji tsoron Allah. Allah ya ce wa tukfi fi nafsika, kana koye wa ranka mallahu mubdihi, abinda kuma Allah zai bayyana shi. Amma manzon Allah yana boyewa, in ba dan bin wato shari'a, bin Allah ba ai wannan abin ba manzon Allah sallam ba, wani ma gargarin mutane ba zai yi da wannan ba. Amma saboda bin Allah yana samun bin komi, in dai wajen bin Allah ne manzon Allah bai ya sassautawa, hakan nan dole zai dukurin sai zo ya tsara ni fa na sake ta, tana gama idda kuma Allah sai ya dora mata aure a sama dakanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin malaiku aka dora musu aure, kullum aka ce ta tare gidansa, an riga an yi aure, Allah yayi auren yayi sadakin, kullum yace ta tare. To ko shikenan munafikai suka samu abun fada, ai Muhammad ya aure matar dansa, ya kashe masa aure, ya aure masa mata, ka san irin wannan, in a cikin mutane ne irin wannan ya faru, ai mutum ya hade da fitina, dole yana gani zai dabu da matar saboda maganganun mutane. To amma manzo Allah wajen bin shari'a dama shi yana son, dama akan sa ake sabon koya shari'a, akan sa ake sabata, shine Allah yake cewa ma ja'ala adiyakum, adiyakum abna'akum, ubangiji bai sanya ƴaƴan rukon ku su zama kamar ƴaƴan ku na cikin ku ba, saboda haka matarsa ba haramun din manzon Allah bane, shi yasa Allah ya dora musu aure. Allah ce zalikum, wato zalikum qaulukum bi afwahikum, wannan magana ce kuke faɗa da bakin ku, in an ce wani dan wani wani dan wani ko ba shi ya haifa ba, sai dai ku yi ta faɗa, amma a hakika ba dan sa bane. Allah ce zalikum qaulukum bi afwahikum, wannan maganar ku ne ku yahudu kuke faɗa, ko kuma wato munafikai, wato sun faɗi wannan lokacin da manzo Allah ya auri wato Zainab binti Jashin matar wato Zaid bin Haritha. To shine shi Zaid dama manzo Allah ya masa irin tabannin wanda ake cewa ayan tabanni, danka na riko sai kana cewa danka, kuma mutane ma su riga cewa danka, saboda haka suke cewa tazawwaja Muhammadun imra'ata ibnihi, Muhammad ya auri ƴar matar dan sa, fa azabahumu Allah ta'ala fi zalika, sai Allah ya karaita su. Allah ya ce wallahu yaqulul haq, ubangiji yana faɗan gaskiya cewa idan ka ce wa matarka ke kamar mahaifiyata ne, ba mahaifiyarta ka bace, in na taba ki na taba kamar na taba mahaifiyata, in ka taba ta ba mahaifiyarka taba ba, in ka ce wa dan rukan ka dana, wannan ba danka bane, dan mutane sun ce wani danka, in ba kai ka haife shi ba, wannan ba danka bane.
Allah yace wallahu yaqulul haq, Allah kuma yana faɗan gaskiya ne, wa huwa yahdi sabil, kuma shi yake shirye da mutane wato zuwa wato hanya wadda take ta gaskiya. Ud'uhum li abaihim,
ud'uhum li abaihim huwa aqsadu indallah, fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid-din wa mawaliikum, wa laysa 'alaykum junahun fima abada'tum bihi ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
Ubangiji yace ud'uhum li abaihim, daga yau in za ku kira mutane ku kira su da lakabin sunan iyayensu, wato ku ce Zaid bin Harisa, kar ku saki cewa Zaid bin Muhammad, kowa ku kira da sunan mahaifinsa. Ud'uhum li abaihim, ku kira su da sunan iyayensu, huwa aqsatu indallah, wannan shi yafi zama daidai a wajen Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, in ma ba ku san iyayen nasu ba, fa ikwanukum fi dini, to ai yan uwanku ne a cikin addini, karka ce masa yan uwa dan uwa dan uwa dan uwa kurin. Allah ce wa mawalikum, ko kuma wato yan tattun bayinku ne. Walaysa alaikum junahun, babu laifi fi ma aqdatum bihi, cikin abin da kuka kuskure Allah ba zai kama ku ba. In kuka yi kuskure kuka ce Zaid bin Muhammad, wannan cikin kuskure Allah ba zai kama ku ba, ko abin da kuka fada da lokacin da kuke ba ku fahimci addini ba, ba ku fahimci shari'a ba, wannan Allah ba zai kama ku ba. Amma yanzu sai Allah ya ce walakin ma ta'ammadat qulubukum, amma idan zuciya ka ganganta yin abu, bayan an ce ka a daina, kuma zuciya ta sake ta yi, to wannan shine wato fadawa cikin laifi. Amma mutum yayi abu kafin saukan shari'a, ko kuma wato kafin ya musulunta, ko kafin ya fahimci addini, to wannan ana gafarta masa. Amma bayan ya fahimta in ya aikata, wannan kuma ganganci ne. Shi yasa Allah ya ce walakin ma ta'ammadat qulubukum, wannan abinda aka hana shine a ganganta abu bayan jin abin haramun ne. Wa kana lahu ghafuran, Allah ya kasance mai gafara ne bisa abinda kuka aikata kafin a hana ku. Rahima, mai jin kai ne da ku wato a cikin wato wannan lamarin. Na'am.
Annabi wa ne bil mu'minina bi nafsihim wa azwajuhum ummahatuhum.
Na'am.
Wa ulul arhami ba'duhum awli bi ba'dihim في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
وبنجي يأتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم شيء فتنتا أكم مؤمني سما ما دكاو كنسو duk abin da zai samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, to idan mutane suna wurin su miƙa ransu abin ya same su a matakin farko, sai ya gama da su kafin ya zo samu Annabi, shine abin da yafi dacewa. Mutane ya zama kariyar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine na farko a gunsu, girmama Annabi shine na farko abin a gunsu, bawa Annabi daraja da kima shine na farko a gunsu, sama da kawo kansu. Ai annahu sallallahu alaihi wasallam ahaqqu bi kulli mu'minin min nafsi, manzon Allah shi yafi cancanta sama da kowane mu'mini akan kansa. Kana fi zamanihi awwalan, a zamanin sa shine na farko, wato fata'atu nabi sallallahu muqaddimatun ala ta'ati nafsi, yiwa manzon Allah da'a shi ake fara gabatarwa sama da mutum yayi wa kansa wato da'a, wato fi kulli shay'in min umuri din wa dunya, a cikin kowane irin lamari, lamarin na duniya ne ko lamarin wato na addini ne. Li'annaha ta'atun lillahi, domin yiwa manzon Allah da'a shine yiwa Allah da'a. Dan Allah cewa man yuti rasula faqad ata'a Allah, duk wanda yiwa manzon Allah da'a to ya sani yayi wa Allah da'a. Wa idza kana aula bihim min anfusihim, saboda idan manzon Allah sallam wato ya zama a ranka ma shi ya fi cancanta sama da ranka, to ina ga dukiyarka, ina ga ƴaƴanka, ina ga matanka, ranka ma tukuna da ya kamata ka fara kiyayewa, sannan ka kiyaye iyalanka da dukiyoyinka. To in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta ka bashi kariya sama da ranka, to ina ga dukiyarka kuma da sauran wato iyalanka. Kaga manzon Allah yana sama da komai, yana sama da kowa kenan. Saboda haka fa haquhu sallallahu alaihi wasallam ala ummati a azam min haqqi sayyid ala abdi, haqqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'ummarsa yana sama da haqqin shugaba akan bawansa. Wa hadhihi al-aya, wannan aya a azamu dalil, ta ita ce mafi girman dalili ala annahu sallallahu alaihi wasallam huwal wasitatul uzma fi kulli ni'matin wasala lil khalqi, manzon Allah shine wasida na kowace ni'ima kenan wato da ta sauko wa halitta. Shi yasa Allah ya ce dole ne annabi aula bil mu'minina min anfusihim, dukkan wata ni'ima da wani dan adam yake tinkaho ya samu daga Allah, wato manzon Allah shine wasida akan wannan wato ni'ima din. mun gane ko saboda haka wato falhaqu fi ta'atin nabi gaskiya a ko ina kake neman ta to je ka gurin yiwa manzon Allah da'a zaka same ta in dai gaskiya kake nema in dacewa kake nema a duniya da lahira to babu dacewa da yake wajen yiwa manzon Allah da'a dole sai ka sa manzon Allah a gaban ka a matsayin kudwa a matsayin abun koyi abun ta'asi abin koyi abun ruko kafin wato ka samu shiriya a duniya da lahira duk abin da zaka yi ne daidai wanda kake tsammanin a za a karba za a datar da kai to sai ka bi sau da kafa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a wannan shine Allah yake cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi wato cancanta ga mu'minai sama da kawo kansu wato fima da ahum ilai cin abin da ya kira su wato ko kuma abin da ransu ya kira su manzon Allah ya ce kai kaza sai ranka kuma ya ce kai kaza to ka bar abin da ranka yi maka umarni ka aikata abin da manzon Allah ya faɗa wannan shine biyayya wa Allah Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallam su kuma iyayen mu'minai ne mana ubangiji ya yadda ba za ka auri mahaifiyarka ba haka matar annabi sallam take uwa a gare ka ubangiji ya haramta wato aure tsakanin matan annabi da mu'minai gaba daya saboda haka iyaye ne Allah ya ce wa azwaju ummahatu matan manzon Allah iyaye ne wato na mu'minai wa ulul arhami wato haka na kuma ma'abuta kusaci wato ba'dhum aula bi ba'dhum su kan a wajen gado shashan su suka fi cancanta da shashi wato wannan ayan ta soke wato gado na da da zaka yi tsakaninka da mutumin da ka kulla alƙawari da shi bayan hijira da lokacin da aka hijira daga Makka zuwa Madina mu'minan ba su da yawa manzon Allah ya kulla ƴan uwantaka tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina to wannan ƴan uwantakan har gado yana iya shiga in mutumin muhajiri ya rasu ba shi da mai gado ansar zai gaje shi to amma wannan ayan da tazo an fara hayyafa sai Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah wato ƴan uwa dangi shashi wato su suka fi cancanta su gaji shashi kamar yadda zo a cikin wato littafin Allah idan mutum ya aifu ɗansa ya fi kusa da shi shi ya cancanta ya gaje shi sama da wato ɗan uwa saboda haka ana duba wato ƙarfin karaba ƙarfin kusanci shi yasa wato kullun a gado idan mutane biyu suka zo sai an duba wa ya fi kusa da mai mutuwa wanda ya fi kusa da mai mutuwa sai ya kori wanda yake nesa da mai mutuwa wato wannan haka ya zo a cikin littafin Allah minal mu'minina wal muhajirina daga mu'minai da kuma wato muhajirun sama da wato gado a dalilin haduwar imani da kuma wato haduwar hijira wato wannan dashi yake yi to amma daga baya sai aka soke saboda zuwan wannan ayan sai ya zama kuma kowa dan uwansa na jini shi zai gaje shi Allah ya ce illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai kwa yayin alheri wato mutun zai iya yin wasiya kan wannan ya halatta kace a dukiyarka a dauki kaza a ba wani wanda wannan ba zai gaje ka ba kuma amma yana da kusaci na zumunci da kauna wato tsakaninka da shi Allah ya ce kana zalika soke wannan gado tsakanin haduwar imani da hijira a barta ta zama tsakanin waɗanda suke haduwar jini wato fil kitabi masturan ubangiji ya rubuta shi wato a cikin littafi wato yana nan a rubuce a cikin lawur babu saboda haka Allah ya tabbatar da shi na'am
wa idza kana
Isa
kahu wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam wa kadana minhum Isa kangari Isa
Ubangiji ya ce tuna is akazna minan nabiyina mithaqahum yayin da Ubangiji ya rika daga annabawa alƙawarin da yayi da su wato lokacin da aka fitar da su a cikin tsatsan wato annabi Adam alaihi salam kamar ƙwayar zarra wato yayin da Allah ya riki alƙawari na tsallake ku wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum tuna yayin da ubangiji ya riki alƙawari wato daga annabawa alƙawarin da yayi da su a lokacin da ya fitar da su a cikin wato tsatsan annabi Adam a lokacin suna kamar ƙwayar zarra wato Allah ya fitar da su Allah ya ce mun riki alƙawari minka daga kai ya Muhammadu wa minka alƙawari da muka riƙa daga kai wa min nuhin da annabi nuhu alaihi salam shi ne farkon annabi manzo wanda Ubangiji ya aiko daga wato tsazan annabi Adam alaihi salam wa Ibrahim da annabi Ibrahim shi ne uban annabawa wato wa Musa da annabi Musa wanda yake wato kalimillah wato abokin maganan Ubangiji wa Isa ibn Maryam da annabi Isa dan Maryama wato wanda Allah ya bashi wato raya matattu wato alkawarin da Allah ya dauka daga wayannan manyan annabawan bi anya abdullahi subautawa Allah waydau ila ibadati kuma su kira mutane zuwa ga bautar Allah ubangiji ya ambaci wannan biyar din ne amma karkashin atafin khas alal am wato su kade sun wakilci ai nabiyin aka ce wai akarna misaqahum wai ko biya yake cewa wai akara minan nabiyina wai akarna minan nabiyina misaqahum tunaya ne mu karba daga annabawa su ma wayannan din annabawa ne amma su din sai Allah ya kebe su saboda wato girman su wato da matsayin su wato sune ul azmi min ar-rusul madan Allah sallam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa su biyar wato bawon da yesu matsayi a cikin wato annabawa manzanni cikin wanda ubangiji subhanahu wataala wato ya aiko saboda haka an kira su ne an fidda su a cikin wayancan saboda a nuna matsayin su amma in ba dan haka ba ai dukkan su annabawa ne da Allah ya ce wa iz akarna minan nabiyina ai su ma sun shiga ciki amma kuma sai aka saki ambatan su anan saboda wato a dada fito da su wato domin wato matsayin su Allah ya ce wa akarna minhum mithaqan galiza mun karbi alƙawari a gurin su wato mun riƙe alƙawari a wurin su alƙawari wanda yake mai tsanani shine wato akan cikawa idan suka dauki alƙawari shine rantsuwar su da suka yi da Allah akan cewan za su isa da sako kuma sun zo sun isar Allah ya ce mun yi haka ne li yas'al as-sadiqina an sidiqihim
wa a'adda lil-kafirina adhaban adhaban alima
Allah ya ce mun yi haka ne li yas'al as-sadiqina an sidiqihim domin wato a tambayi masu gaskiya Allah ya tambayi masu gaskiya an sidiqihim game da gaskiyar su a wajen isar da sako wato wannan saboda a zargi kafire ne wa a'adda lil-kafirina sannan ko ubangiji ya tanada makafire azaban alima azaban take wato mai radadi karanta muje
ya ayyuhan nabina amanu bi ni'matillahi alaykum lidja'akum fa arsalna alayhim biha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت الجنود الحناجر فتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستعجل فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة لن يريدون إلا فرارا ولو ذكرت عليهم لكثيرها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا
قليلا
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا إن أراد بكم رحما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
Na'am wannan gobe zamu shiga cikin asalin yakin gazawatul ahzab din akwai maganganu masu yawa kuma lokaci in mun faro ba zai barmu ba ba zai kamata mu fara tafiyar musare ba ga zamu dauke ta sabuwar tafiya ta yadda zamu kai ta insha Allah fatar mu zamu fara karatu da kowa gobe dan kowa je kunnan sa zamu takaita anan abinda mu karanta daidai Allah ya karba mana abinda kuma mu kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana akwai wanda suka roki addu'a akwai wanda ya aiko neman addu'a
a 'yarsa da ba ta da lafiya.